بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce wadda ta daidai da 9 ga watan Jumada Saniya hijira na da shekara 1431 daidai da 23 ga watan Mai shekara ta 2010 wannan shine kasar na 6 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sirah na ainihin Dr. Sheikh Zaid ibn Abdul Karim Zaid Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi amma kun da yace mun ainihin wato fara karatun wannan littafi daga wurin da muka dauko al'amuran muqaddima sai dai lokaci ya kure duk da za a kammala wannan karatu da yawa bai samu shiga ba na karshe din zamu dauko daga inda yace ya ba'du to bayan haka fa hadha alkitabu huwa juhudun bashari wannan littafi dai wani kwazo ne ko wani kokari ne irin na dan adam irin na mutum kama fihi min sawabin fa min fadlillahi wa tawfiqi duk inda aka ga daidai to wannan daidai din daga Allah ne daga falala ce ta Allah da kuma dacewa ce ta Allah kama fihi min khata fa huwa minni wa min ash-shaytan inda duk aka ga kuskure kuwa to daga gare ni ne kuma daga shaytan ne wallahi wa rasuluhu minhu bari'ani Allah da manzon shi sun kubuta daga wani kuskure wanda ni nayi basallallahu al-afwa wal maghfira ina roƙon Allah Allah ya yafe mini Allah kuma ya gafarta mini wa arju in fatani ajr al-isaba Allah uharrama ajr al-ijtihad ina roƙon Allah madaukakin sarki kuma ina fatar ko da lada na dacewa zai kubuce gare ni ya zama saboda ban dace ba ban samu lada ba to kuma ina roƙon Allah kada Allah ya hana ni ladan kwazon da nayi wato abinda malam ke cewa shine idan ya dace dacewar daga Allah ce Allah ya bashi ladan dacewar kuma Allah ya bashi sakamako idan kuwa yayi kuskure to wannan kuskure daga shaytan ne ba ruwan Allah ba ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma da ya kuskuren yana fatan Allah ya kauda kai kuma ya yafe mishi wannan kuskure yace kuma yana fatan koda ya tabbata kuskure din kenan in bai samu lada lada na wannan aikin da yayi ba saboda yayi kuskure to kwazon niyya da yunkurin da yayi na kokarin gyara Allah madaukakin sarki kada ya hana shi samu wannan lada mu'ammilan min kulli nasihin yara khalalan ina ne fatar duk wani mai nasiha wanda ainihin ya ga wani kuskure ko kuma ya ga wani tuntuban alƙalami an yalta misal uzra ya nema mini uzuri ko da yace ai wannan aiki ne na mutum dama mutum tare yake ba bai cika goma ba wali ya'lam anni raja' lil haqq sannan kuma ya san cewa ni din nan mai dawowa gaskiya ne bi idnillahi da iznin Allah war ruju' lil haqq dawowa gaskiya kuwa min jumlati din yana daga cikin jumlar addini as'alullah jalla sha'anu ina roƙon Allah wanda sha'anin shi ya ɗaukaka bi asma'ihil husna wa sifatihil ula da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka an ya taqabbala hadha al'amala inda Allah ya karɓi wannan aiki a wurin shi wa an yanfa'a bihi katiba Allah ya amfanar da wanda ya rubuta wannan littafi ni kenan wa qari'ahu da wanda yake karanta littafin kamar mu masu karatu kenan wa kullu man lahu ishamun fi nashrihi da kuma duk wanda yake da wata gudunmawa wajen yaɗa wannan littafi wallahu alhadi ila sawa'is sabil Allah shine mai shiryarwa zuwa ga hanyar da take daidai wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin Allah ya dadin tsira da aminci da shugabanmu annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Dr. Zaid ibn Abdul Karim Zaid shine ya rubuta ainihin wannan shimfiɗa sunduku bari wato akwatin gidan waya shine 36077 Ar-Riyad 11313 al-baridul electroni wato email shine azaid77@hotmail.com al-fax 0145
da sifili. Idan ka zo daga Najeriya ne sai ka cire wannan sifili na farko sai ka sa plus 966 sannan sai ka tabbatar da 1 din 4557660 sai ka tura fax zai iya samun shi in Allah ya so. Ina fata an gane. A Najeriya galibi yanzu ba damu da fax ba, sai dai kar a manta akwai fax a jikin ainihin wato internet. So da haka inda computer ka tana hada da internet za ka iya turawa ta hanyar ainihin fax din insha Allah ta'ala. Allah ya taimaka. Malam ya ce al-madkhal, al-madkhal da Hausa nan so a bambance ta da al-muqaddima. Ita al-madkhal sai a ce mata sharafage, wato idan za a yi wani taro na suna ko daurin aure a kasar Hausa ai za a zo a share fagen da za a yi, ko kaga matakin farko kenan. Sannan sai kuma a to mataki na biyu shine sai a yi shimfiɗa. To amma anan shi malamin ya akasanta, ya fara kawo muqaddima sannan sai ya kawo al-madkhal. Domin haka ya kamata a bisa wannan tsarin, na farko ya bayyana dalilin da yasa zai rubuta littafin da kuma dalilin da yasa ya zaɓi wannan abin da zai rubuta a kai wato fiqhu sirah. To yanzu tunda ya bayyana wannan a matsayin muqaddima, yayi addu'o'i ga waɗanda suka taimaka mishi, yayi wa kanshi, yayi wa sauran masu karatu da makamantan haka. To yanzu mashiga zuwa ga wannan fiqhu sirah din shine zai kawo maka su ga su guda uku ne. Yace wa fihi ahamiyatu dirasati siratin nabawiyya, zai tattauna game da muhimmancin karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Lallai ne karatun tarihi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana da muhimmanci, kuma ya ƙarin bayanin da malam zai yi anan. Saniyan na biyu, asbabu ikhtiyari jazirati al-arab muntaliqan lirrisalati al-khatima, dalilan da ya sa Allah madaukakin sarki ya zaɓi ƙasar Larabawa a inda ya zama nan ne mazauni na manzancin ƙarshe. A ƙarƙashin wannan zai tattauna maka waɗanne darajoji ne da siffofi da dacewa ta sanya Allah ya zaɓi ƙasar Larabawa, bai zaɓi ƙasar Hausa ba, bai zaɓi ƙasar Mufa ba, bai zaɓi ƙasar Yarabawa ba, bai zaɓi ƙasar Inyamurai ba, don ya aiko da saƙo na ƙarshe. Me yasa? Salisan na uku, mizatu hatmin risalat bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, irin mafificiyar daraja da cikamakin manzanci yake da shi da aka cike da manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wato abinda ake nufi shi ne Allah ya aiko da manzanni irin su Musa da Harun da Isa da makamantansu, to sai cike wannan manzanci da na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To wani fifiko ne wannan manzancin na annabi yake da shi akan sauran ainihin manzancin annabawa da manzanni da su gabace shi wal umam? Sannan wani fifiko ne na bambanci al'ummomi suka samu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wato al'umma annabi ta samu akan sauran al'ummomi? Kun fahimta jama'a? Wato wannan al'umma tana da wasu fifiko da wasu darajoji da martabobi akan sauran al'ummomin da su gabata. Ina so ku gane, kamar yadda muka fara magana makon da ya gabata cewa idan malami academic malami ne, bayan ya faɗa maka kan darasin da zai magana, zai kawo maka niqab, wato points, mas'alolin da zai tattauna a kai, ko yan kuma ya zo fa zai bi waɗannan matsalolin ne tattauna a kai, ba zai zama yana cikin haka kuma ya bauɗe je shi ba wata magana har a tashi wa'azin ya ma manta da abin da ya ce zai wa'azin ba. A yadda malamin nan ya tsaro waɗannan abubuwan guda uku, za ka ga zai biya tattauna maka su ɗaya bayan ɗaya. In ya gama sai ga ya sake ɗibo maka wasu, sai biya tattauna maka su ɗaya bayan ɗaya, da haka shi ne har ya cika maka wannan alƙawarin da ya yi. Ko kun fahimta jama'a? Za ka ga idan ɗan jarida ya gayyato tsoho zai lura da shi, dole ne shi ɗan jaridar sai ya sami 'yan takarda waɗanda zai rubuta matsalolin da yake so ya tambayi tsohon, don tsohon ƙarshen ta in aka sake shi sai zai fara labarin wata gona ta rama ya fi surutu a kai ya ɓata mutane lokaci yadda ba ita ake so a ji ba. Ina fata an gane. dan haka dan jaridan da waji zai saki haka sai ya ce to sai 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 ce mishi to da ba ayyanka kuma guda nawa kaga an kance gonar raman nan in an rabu da shi sai ya fadi kakan shi ya saye ta aka je aka yi rikici a kotu a kiru daga nan ke ga bai ba aka taho kara yadda misali wanda ba wannan ne makasudi ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa awwalan na farko ahamiyatu dirasati siratin nabawiyya muhimmancin karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama siratul rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama juz'un min hadha ad-din tarihin annabi lallo wani bangare ne daga cikin bangarori na wannan addini yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai tsarki da daukaka yana cewa wama yantiqu 'anil hawa shi manzo baya magana ta san zuciya in huwa illa wahyu yuha maganganun da yake yi ba wasu maganganu bane sai waɗanda aka yi mishi wahayi wa yaqulu ta'ala kuma Allah cewa yake wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da adh-dhikra shine wahayi ko alqur'ani da sunna litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim don ka bayyana mutane abinda aka saukar musu idan muka dubi waɗannan ayoyi da suka zo a cikin waɗannan mabambanta surori idan ka hada su za su baka kyakkyawar basira akan cewa duk abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake furtawa ba san zuciya bane wahayi ne to maganganun shi bangare ne daga cikin tarihin shi haka ne in ka gane cewa ashe duk maganganun shi wahayi ne to ashe tarihin shi gaba daya jingina ne a ƙarƙashin wahayi sannan ayar gaba take bayyana cewa duk abin da kaga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana yi fassara ce ga wahayin da Allah ya saukar to nan kuma abin da ke fassara mana shine ne ashe rayuwar shi wanda ta shafi ayyuka da maganganu wannan rayuwa baki ɗayan ta ita ce fassara alqur'ani ita ce ma'anar wahayin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi ake rayuwar shi ta sha bamban da ta kowa domin cikin wannan al'umma ba wani wanda ake wahayi bayan shi kenan babu wani wanda za a maida rayuwar shi gaba ɗaya ta zama darasi gaba ɗayan ta abin kwaikwayo ba tare da tantance wasu abubuwa ana zubarwa ba sai shi kadai sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka malai yace wal bayanu yakunu bil qawli wa bil fi'li wa bil iqrari ala al fi'li shi kuma bayani yakan kasance da baki a yi shi a magana yakan kasance da aiki kuma kasancewa ta hanyar gani a kyale akan wani aiki ma'ana in annabi ya ga wani yana yin wani aiki ya kyale shi dalili ne akan cewa ya gamsu da wannan aiki a je a danganta shi gare shi haka in ya aikata wani abu haka in ya faɗi wata magana wasiratun nabawiyya fiha tatbiqul amali lilqur'an tarihin annabi a cikin shi akwai aikatar da alqur'ani a aikace in kana karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zaka rinka ganin alqur'ani ya faɗi maganganu ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam aikin shi da rayuwar shi sune fassarar waɗannan maganganu na Allah a aikace. Walizalika, idan haka, falidirasatiha, ahamiyatun kabira yumkin an mujmila abrazaha fi ma yali. Karatun tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallama na da girman muhimmanci wanda wannan girman muhimmanci zai yi mu tattara su mu nannade su a cikin waɗannan bayanai masu zuwa. أولا نفرق أن الله جل شأنه أمرنا في تنزيله بتدوين سيرة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا بتوى الله وند أنبتين شياد أو ككا يا أمر تشيمه أتكين لتافين شأكن شوى مروبو تتاريه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته دكما أينه واتو تاريه واتو سنش دكما سنش فقال تعالى الله يتي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة haƙiƙa abin koyi ya kasance kyakkyawa gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala yumkin ittikhadhuhu uswa hasana illa bi ma'rifati siratihi wa hadihi ba zai yi ku a dauki annabi abin koyi kyakkyawa ba sai an san tarihin shi da shirye shi wal ilmu bi hadha wa dhaka sanin wannan ne sanin ainihin sira din da kuma shirye shi ma yakunu illa bi tadwin siratihi ba zai yi ba sai an rubuta shi tarihin nashi wa sunnihi da kuma sunnonin shi wa hadihi da kuma shiriyar shi fi qawlihi wa fi'lihi
a cikin maganganun shi da ayyukan shi wa taqririhi da kuma abubuwan da yake tabbatarwa sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya dadin tsira gare shi wa takhrijuha da kuma an yi takhriji an bayyana ina aka ciro wannan tarihi menene ingancin magana kaza menene rashin ingancin magana kaza da aka danganta gare shi naso professor Zaid da ya fara wannan magana kada ya ce anna Allah jalla sha'anuhu amarana domin in yace anna Allah jalla sha'anuhu amarana Allah ya umarce mu to za a samu umarni kenan karara wanda Allah ya ce ku rubuta tarihi kamata yayi amfani da cewa Allah madaukakin sarki yayi ishara zuwa ga rubuta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan a kaida ta magana idan kace Allah ya ce kaza abinda ake so da ka rufe bakinka sai ka jawo magana sai a ji karara Allah ya ce kaza din idan kuwa ka hada wasu nasoshi ne kai ka ciro waɗannan abubuwan daga fahimtarka kamar yadda ya anan abinda yake so ya tabbata mana shine Allah ya umarce mu da rubuta tarihin Annabi da rubuta sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ayar da ya kawo babu umarnin karara a ciki to da sai yace a cikin aya kaza na dauke da ishara dangane da rubuta tarihin Annabi da kuma ainihin sirar shi na hadisi sunnar shi Allah madaukakin sarki ya taimaka Saniyan na biyu malam yace nubusu sirata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna karatun tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li annaha siratu azim domin sira ce ta babba rajulin ku siratu a'zam rajulin arafat bil bashariyya muna karatun tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne saboda tarihin wani babban mutum ne wanda gaba daya tarihin rayuwar dan adam ta san shi sahiya siratu sayyidi walad adam alaihi salam tarihi ne na shugaban ƴaƴan adam amincin Allah ya tabbata gare shi kamar wa qulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ana sayyidu walad adam yawm al-qiyamah ni ne shugaban ƴaƴan adam a ranar alkiyama wannan hadisi sahihi ne muslim ya fitar da shi kun san wani abu mamaki da sha'awa hatta a Vatican a cikin fadar Papa Roma abin nan wannan Benedict kenan za a ce na yanzu akwai bangaren da ake bincike game da tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ƙarƙashin wannan bangaren akwai bangare da ake karatun alqur'ani ana koyar da yaya yake ana kuma bincike akan shi akwai bangaren da ake karatun hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ana koyan shi ana koyar da yadda yake tare da cewa gaba ɗaya da wannan department din ko kuma da wannan faculty din the departments da ke karkashin wannan faculty din wato da dukkan bangarorin da wannan yankin yake tattare da su ba fa sun hada su bane don su karanta alqur'ani su mishi fahimta irin ta musulmi su karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallama su mata fahimta amma fa su da kansu suka fitar da report a 1995 tun lokacin Pope John Paul da cewa babu shakka Vatican ba ta musu game da prophecy amfani kalmar da suka amfani da ita kenan Vatican ba ta musu game da manzancin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan kuma saboda sun dade suna bincike akai dukkan wasu alamomi na manzo sun gama tabbata a gare shi sannan kuma wasu alamomin ma sun bayyana gare shi shi kadai wanda ba su bayyana ga sauran ainihin manzanni da su gabata ba sai suka ce hatta Annabi Isa alaihi salatu wassalam to a iya inda report din su ya tsaya kenan malamai masu ta'aliki da suka zo ne suka ce sai suka ce to yanzu ya tabbata kenan hatta fadar Vatican ba ta da jayayya game da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah yanzu sun rage aikin jayayya da muqabala kenan sai dai sun bar ɗan bangarorin nahiyoyi na duniyar kristoci su ne har yanzu suke da jayayya saboda sun ci amanar su akan ba su fitar musu da to wannan sakamakon binciken me zai haifar shine sai ai imani da shi ko sai malaman suka ce imani da shi da Vatican za ta fito ta bayyana zai warga ga Vatican domin daga ran da suka dawo suka ce sun gama yadda kuma shi gaskiya ne babu tantama akan haka to me ya rage
shikenan sai musulunci to Vatican ta tashi daga Vatican kenan za ta koma Islamic Center in ta koma Islamic Center fafuro ba kuma bai iya ko kawaidi ba dan haka zai koma ya zama mai kenan almajiri wanda zai rinka koyon karatu ba zai samu darajojin da yake samu ba dan haka rashin bayyana imanin su ya biyo bayan duniya ce wadda ainihin wato kawai suka tafa a gaba suke samu ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a kullum kenan fansan na uku madrasa sira li ajli fahmi kitabillahi subhanahu wa ta'ala muna karatun sira ne saboda fahimtar littafin Allah mai tsarki da daukaka in domin kuwa kasirun min al-ayati nazalat bi sababi ahdathi waqa'at fi sira ayoyi da yawa waɗanda suka zo a cikin alqur'ani sun sauka ne sakamakon wasu al'amura da suka faru a tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ba'ad nuzulha aidan kana intisalur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam da madmum tilka al-ayat bi musabati sharhin amaliyyin li kayfiyati al-istijaba to sannan kuma bayan saukar waɗannan ayoyi har yau sai kasance ayyuka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da waɗannan ayoyi to a matsayin kuma kamar sharhi ne a aikace ne yadda yake za a iya amfani da waɗannan ayoyi wajen tattaunawa da bayar da amsa game da mas'alolin da za su taso abinda malam yake so ya ce shine akwai ayoyin da sun sauka a alqur'ani sakamakon wata matsala da ta faru a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauki misali hadisatul ifk mas'alar kazafi da munafikai suka yi wa Aisha Allah ya kara mata yarda wannan ainihin mas'ala ta faru a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam don ta warware wani rikici to amma a bayan faruwar wannan mas'ala an ci gaba da karanta tarihi an ci gaba da karanta ayar sannan annabi ya ci gaba da aiki da hukuncen da ke cikin ayoyin nan menene wannan ke fassara mana don ya ci gaba da nuna mana yadda aiki da ma'anonin ayoyin suke kenan ko gobe aka yi wa wata mace kazafi wannan aya da kuma waɗannan ayyuka na annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙarƙashin ayar shine sharhi da tafsirin da zamu dauko ne hukunci da shi a wannan zamani ina fata an gani sannan sai malam ya ci gaba da cewa lima waraba fi tilka al-ayat wato zamu iya gane irin amsoshin da zamu fitar daga cikin waɗannan ayoyi da suka zo dan haka fassira shi tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam تبين الآية من حيث معرفة سبب نزولها تاريخنا النبينا بيّن أينه واتو معنى الآيان تودّ بأسن سبب سوكروا من آية ومن حيث معرفة كيفية الاستجابة لمضمونها لكم إرن يدّ بأسارة وكما أفترد واتو تنبوين بكي تاسوا ويدّ بأباد أمسس ودن بسكيت زوا أتكيوا من أينه واتو آية يقول عبد الحميد من باديس عبد الحميد بن باديس يجي تشوى رحمه الله الله مرحبا كن سيكي جبنش يتوى فقه القرآن الكريم يتوقف على فقه حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته واتو فهمت القرآن يجرم ما دا علاقة دا فهمت يد رأيو النبي تكي دا كن فهمت يد سنة شتكي وفقه حياته فهمت رأيو النبي كوى صلى الله عليه وآله وسلم يتوقف على القرآن تنا دا علاقة بيد أينهم أكي فهمت القرآن ينزع أبن باكي سوى أتي مكا كينا بذاك إيا فهمت الآن وأنا أبو باب بابي بسيكا دكو تيان بذاك فهمت القرآن با سيكا دكو تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنشي القرآن نظرية النبي كما لا يوشي إتتي عملية ونن نظرية واتو القرآن بياناني دوكو كيني أما مي بسرسو me ma'anarsu ya ake aikata su to tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce za ta fassara tarihin rayuwar annabi kuma ayyuka ne wanda su kuma zaka rinda ganin su ba zaka iya gane yaya suke ba sai in ka karanta alqur'ani dan haka fahimta alqur'ani na da alaka da fahimtar sira na da alaka da fahimta ainihin alqur'ani wa fiqh al-islam yatawaqqafu ala fiqhihima sannan kuma fahimtar jumlar musulunci gaba daya na da alaka da fahimtar alqur'ani da kuma ainihin fahimtar sira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun ga so da dama aya za ta zo a yadda zaka dauki aya ka fassara ta sai ka jin an kai aya gaban Annabi ba haka take nufi ba sallallahu alaihi wasallam. So da dama hadisi zai zo a yadda zaka dauki hadisin ka fassara shi, sai da an dauki hadisin an kai shi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ainihin hadisi yake nufi ba. Ko dauki mas'alar hijira yadda zamu zo mu tattauna akai. Ayoyi da dama a cikin Al-Qur'ani sun bayyana hijira. Hadisai da dama sun bayyana hijira. Ayoyi da dama sun yi gargadi game da mutanen da suka sake suka mutu a kasar kafirci da su hijira ba. Innal ladina tawaffahumul mala'ika walimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. Ma'ana mutanen da suka zauna a karkashin kafirci, kafirci ya hana su yin ayyukan musulunci, sai Allah ya ce musu a ranar da za a dauki ransu, me yasa kuka zauna a karkashin kafirci, me yasa ba ku yi musulunci yadda ake so ba? Sai ce ai mun kasance masu rauni ne a wannan kasa. Sai Allah ya ce me yasa ba ku yi hijira ba? Yanzu wannan aya tana cewa ai hijira ko ba ta cewa ai hijira? Tana cewa. Kuma me take cewa? Hijira dole ce in ba za ka samu dabbaka addininka ba. Idan ka karanta wannan aya imani ya dube ka, ka hada kayanka za ka yi hijira. To yanzu ka karanta ne nazariya, doka ka karanta, me fassarar dokar? Sai ka je ka dubi yaya tarihin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya taba zama a wata kasa wadda take an hana shi aikatar da musulunci 100% ko ba a hana shi ba, ya zauna kuma an hana shi. To yanzu sai ka aje da kanta haka kenan, sai ka fara tunanin da ya zauna a wannan kasa me yake yi, da'awa yake yi. A cikin dama ta da'awa guda 100 sun toshe guda 95 kwaya 5 suka bar mishi, ita ce lokacin hajji kawai. Dan da gumurzu gaba daya hana shi wa'azi akai, aka ce gaba daya ya daina, ya tsaya ya daina din. Amma yana da amal, yana da fatan akwai wata dama da yake samu. Ita ce in an zo aikin hajji to dokar jahiliya ta hukunta a bar kowa yayi abin da yake so, mai kalan kuwa ya zo yayi, mai wasa da kura ya zo yayi, mai sai da laya bata ya zo yayi. To a wannan lokaci shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yanci. Waɗannan irin dama ɗan kaɗan da ya samu yana yin addini a kuntace, sai ta sa sai ya haƙura. Bai haƙura ya yi hijira ba har sai lokacin da aka yi haƙura za a kashe shi. A wannan lokaci ne Allah madaukakin sarki ya umarce shi da yin hijira. Yanzu ka ga ashe kai ma sai ka duba a tsurkukin ƙasar da kake ciki ta kafirci da zalunci, kana samun damar isar da saƙon Allah a wani lokaci ko baka samu? Idan baka samu gaba ɗaya to bai halatta ka zauna ba. Idan kuwa kana samu ko ɗan yaya so ɗaya a shekara irin yadda yake samu sallallahu alaihi wasallam, to wajibi ne ka zauna, hijira ba ta yi ba tukuna. Amma ka zama ba ka fahimci haka a cikin ayar ba, sai ka yi ne, sai ka dubi sirar shi. Idan ka tashi yin hijira kuma sai ka ɗauko wani hadisi da ke cewa al'amari zai kasance nan gaba, zai fi alheri ga mutum ya je da dabbobin shi a ainihin wato kan dutse ya zauna a tsakanin ainihin labu yana rayuwar shi ta addini ba ruwan shi da kowa. Sai ka tashi sai ka ce za ka je ka sari daji, ka je ka zauna a nan ne kasar da za ka kafa addinin musulunci. Sai ka yi tunani a lokacin da Annabi ya fara ba da umarni a hijira, a wannan lokaci ina ya ba da umarnin a tafi kasar Habasha, kasar Kiristoci? Idan ne za ka gudu daga bama guje ka tafi wurin Kirista sai don abu daya, in ba haka ba kafirci kafirci ne. Amma sai don abu daya, yanzu kai abin da kake so shine ina ne za ka samu ka yi addini da lumana babu zalunci? Bama guje ya hana ka, amma Kirista zai ba ka wannan damar. Don haka sai Annabi ya tura suka tafi wurin wannan sarki. Bai ce ku tafi wurin sarkin nan saboda shi Kirista ba ne, a'a, cewa ya ku tafi wurin sarkin saboda baya yadda a yi zalunci. Wanda duk baya yadda a zalunci wani to tabbaci ba zai zalunta ba. Kun ga ashe a nan, yanzu in ka dubi hasken tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam za ka gane ashe kuskure ne ka ɗauko wancan hadisin da ke bayyana in ka tashi hijira ka tafi gindin dutse ka je ka yi zamanka ya fi alheri. Sai ka ce ashe ba ma'anar wannan hadisin ba kenan, ko kuma lokacin na wannan hadisin da yazo ba tukuna da saura da haka sai ka dubi kana da yancin kai gudun hijira ka tafi wata ƙasa ka zauna ko da ta kristoci ce kai addinin ka eh yau akwai malamai da yawa jama'a daga ƙasar Saudi Arabia da ƙasar Masar da ƙasar Syria da Lebanon da makamantansu sun yi gudun hijira sun koma Ingila suna karantar da addini a can an fi sauraron su a can ba tare da tsangwama ba fiye da yadda za a saurare su a waɗancan ƙasashen ashe kun ga yanzu wannan hijirar tasu ta yi kama da waccan kenan ƙasar kafirai ce suka gudu tare da cewa can ma ƙasar kafiran akwai nata irin dokokin amma nata irin dokokin bai ainihin kife gaba ɗaya a daina yaɗa manufa ta addinin ba na'am da annabi ya tashi hijira kuma ina ya sake tahowa shi da kanshi madina ya taho ita kuwa madina zama ne na gamin gambiza akwai kristoci da yahudawa akwai maguzawa iri-iri masu bautar rana da wata da taurari da aljanu da mala'iku da gumaka ya zo ya zauna ta me yasa saboda akwai wasu ƴan tsirarin musulmi ƴan kaɗan amma suna da ƙarfin da za su marabce shi ya yi amfani da su ya taka tsamin da zai hau ƙololuwa ya yi kira zuwa ga addinin Allah ashe kun ga idan babu karatun wannan sirar ta annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan ayoyi waɗanda suke tahowa da zafi matasa su ɗauki zafi a kai ashe ba za a taɓa gane ma'anarsu ta haƙiƙa ba to sannan kar a manta da waccan ayar da muka karanta wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi ashe duk wata aya da ka karanta ka ga ga iya abin da ka fahimta game da ita to zo ka dubi tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam imma maganar shi imma aikin shi imma ganin shi ya kyale dalili ne akan cewa wannan shine fassarar wannan ayar idan tunaninka ba fassarar ka suka waye gari sun saba wannan ayar menene yake wajibi akan ka kamar naka tunaninka da aka bi na annabi sallallahu alaihi wasallam ina kokarin ne in hada mana maganar da malam yake cewa tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam na da alaka da sira sira na da alaka da tarihi idan kun fahimci haka jama'a babu yadda za a fahimci ɗayan biyun sai an hada gaba ɗaya ko to fahimtar waɗannan guda biyun gaba ɗaya kuma sai malam ya dunkule sai ya ce su ne abin da ake kira da kyakkyawar fahimta ta addinin musulunci a yau duk inda ka samu matasa a ɓangarori na duniya sun riƙe wasu nassoshi ne waɗanda duk inda ka kai ka komo sai ga cewa ba za a koma a dubi yaya tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yake za ga saɓanin haka ne amma annabi da kanshi ya yi fama da irin waɗannan matasa lokacin da aka zo ana rubuta sulhun hudaybiya a daidai lokacin da aka sa bismillahir rahmanir rahim sai shi wakilin kafirai ya ce wannan kindidi ne ba mu san wani bismillahir rahmanir rahim ba abinda muka sani bismika allahumma sai sahabbai suka fara ɗaukan zafi mu ba musulmi ba ne musulmi ba ne dai mu musulmi ne to akan me za a yi mana wannan wulakancin bismillah ma dan shegantaka a ce ba a yarda da ita ba aka ci gaba wannan shine sulhin muhammad manzon allah sallallahu alaihi wasallam da suhail dan amr wakilin mutanen makka suhail ya sake miƙe ya ce ban yarda ba mu ba mu san ka ba sai muhammad dan abdullahi mun yarda kai manzon allah ne ma ya yarda kai sai sahabbai suka fara daukan zafi su umar yanzu su umar ne za su jawo annabi aya ba allah ya ce kaza a wuri kaza ba ba allah ne ya ce kaza ba kai ba kaza ba ne mana yanzu kenan shi ake kokarin fahimtarwa da abin da allah ya saukar mishi ko to kullum haka matasa suke to idan ba a samu regulatory body ba idan ba a samu wanda zai rinka daidaita musu tunaninsu ba to waɗannan ayoyin da su za su ɗauka su yi duk abin da za su yi kuma suna ganin suna da hujja ne mai ƙarfi haka duk mutumin da ya karanta business administration idan ka miƙa mishi constitution ɗin Najeriya na 1999 in ya karanta zai fahimta amma zai shirme da yawa a wurare masu ɗimbin yawa amma fa ya iya turanci kuma yadda ya karanta ya fassara haka ne amma abin yana buƙatar wani ƙwararre akan wannan constitution don haka sai an samu lauya wanda ya karatu a harkar tsarin mulki shine zai iya fassara kaza ya ce wuri kaza fassarar shi da kai daidai ne amma ma'anar kuma ba yadda ka ɗauka ba saboda kaza haka alƙur'ani yake ina fata an gane don haka malam yake cewa rabi'an na hudu min al-usulil lati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha daga cikin ka'idojin da suka wajaba ga mutum ainihin ya san su معرفة العبد لنبيه باوى لمين يسان أينهم النبيه بعد معرفته لربه ودينه باين يسان أبنجزنش بأدينيش متاكي يا أكوني نسانيكين كسان الله كسان الدين الله sannan ka san annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yana daga cikin kaidoji wadanda suke dole ne mutum ya san su wannan mun ce sani zai zo mai ta wannan magana ba da jimawa ba dangane da sanin annabi a bisa ilimi domin sanin annabi sallallahu alaihi wa sallam a bisa ilimi ba a bisa atifa ba wato ba a bisa kai zafin kai da dimin kirji ko kuma tsabar kauna irin kauna ta ɗan bid'a ba wanda saboda kauna zaka ji wani ya ce saboda kaunar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina zuwa sallar Juma'a me yasa yace saboda akwai almajirai suna zama a kofar masallaci ranar Juma'a suna bara suna dan amina baban zara dan amina to da yaji an faɗa haka sai suma sai ka san sallar Juma'a da yaji an faɗa dan amina baban zara sai suma to kaga in ya suma shi bai sallar Juma'a ba shi bai bar waɗanda suka yi wafa mushi ruwa sun yi ba to tunda zai jawo wannan irin asara to sallar Juma'a ma ya daina yinta yanzu kaga wannan ya san annabi ne ba a bisa ilimi ba in ba haka ba sahabbai a sheda duk sun mutu in aka kira sallar annabi haliƙo sai su fada su mutu tunda su ba sunan shi suka ji ba shafiya sai gani ko kun fahimta jama'a saboda haka ya kamata a she ka san annabi a bisa ilimi ba sanyi irin na shauki ba ina fata an gane don za ka fito yanzu in ka zauna da irin waɗannan mutanen da an ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ka ji ya fara shesheka sai ka ji ya fara birgima me ya zafi to baka natsu ka ji an faɗi abin da ya faɗa ba kana birgima ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu malamin yace ma'rifatu nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tatabannanu khamsata umuri sanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tattaro sanin abubuwa guda biyar idan ka san abubuwa guda biyar game da annabi sallallahu alaihi wa sallama to ka yi mishi kyakkyawan sani na ilimi alif ko alhamza abin farko shine ma'rifatu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nasaban ka san annabi ka san waye shi waye mahaifin shi waye kakan shi waye baban kakan shi shi tattaba kunnan su waye shi jikan wane ne daga sama fa huwa ashrafun nas nasaba ya fi mutane gaba ɗaya girman nasaba wajen daraja to abu na farko da ake so ka sani game da shi kenan kaga yau akwai mutanen da suke ushaƙuni wato masoya manzo sallallahu alaihi wa sallam waɗanda da an faɗi sunan za su faɗi su suma za su yi birgima amma in ka cire Muhammadu dan Abdullahi dan Abdulmuttalib bai san gaba ba abin da ya sani kenan Muhammadu ne dan Abdullahi dan Abdulmuttalib amma bai san nasaba shi ba bai san salsala ba bai san ya akai ta inganta ya akai gaba ba na fata an gane ba'un bangare na biyu da ake neman ka sani game da shi معرفة عامي ومكان ولادته كسن شكرا دعك هايفيش كسن مرين دعك هايفيش ومهاجره سنن كما كسن اينهم واتورد ليه هجرازو اقريش كسن مدينة انا مدينة تكي ايا مدينة تكي مثالي جماعة شكرا قبي دعك تفي ايك مكة مدنين جهر قبي نسي اكا ساما اينهم ونمتن انا زوا مدينة كوي في زمنش don an fara kai shi Madina ne sai ya zaman shi kai ana zuwa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a shiga masallacin ana cewa ga masallacin Annabi kai sai ya zauna da irin daka da gindidin nan kai ya zaman dan shi kai jikin shi ya mutu saboda asalin ishq saboda tsabar soyayya tashi kai sallah yace ina jikin shi ya mutu kuma akai jin duniya to za ta fi aikin hajji yace ina ba zai iya ba ma ai gaba ɗaya kuma shi kenan shi yanzu ya zama komai ba ba alaka a jikin shi tunda ya ga masallacin annabi saboda haka zaman shi baya yin sallah baya yin sallah bai tafi aikin hajji ba ba ai hajji ba da aka tafi kawai shi kenan sai zama kamar mara lafiya din da aka je jikin shi ya mutu tunda ya ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to da aka zo wurin taron malamai a bara hukuma alhazai sai shi shugaban hukuma alhazai sai ce malamai ku yi kokari ku sanar da mutane su san addini a bisa yadda ya kamata. Yace ni ba malami bane, amma ga abin da ya faru wata shekara. Yanzu malamai haka din nan ko daidai ne? Sai nace ba daidai bane.
Sai sai haka.
Ya kai da kai. Can da aka bari aka ci gaba da magana bayan awa biyu. Sai ce yanzu ne saboda tsabar kaunar manzon Allah mutum ya kasa yin sallah, ya kasa yin aikin haji, a ce ba daidai bane, jama'a an girmama manzon Allah kenan. Sai na daga hannu sai aka ce a nace sai na yi magana. Sai na ce tsakani da Allah ita sallar manzon Allah ake yi ko Allah? Aka ce Allah. Na ce to da Allah da manzon Allah wake gaba? Aka ce Allah. Na ce to kaunar na kasa ta sa an ki bautawa na sama? Saboda Allah an yi daidai? Ba yi daidai ba. Na ce saboda haka wani mutumin bai yi daidai ba? Ina ba ta ba mu daidai ba. Ku nuna mutane kaunar annabi din ita ce tun da ka zo Madina, ga irin labubban da ake na girmama Madina, ga irin labubban shiga masallacin, ga yadda ake tsayawa gaban kabarin annabi da ladabi da addu'a da zikirorin da ake yi. Wannan ita ce kauna amma a bisa ilimi. Amma kun kashe mutane jiki, kun kashe mutane laka, manzon ka ga masallacin annabi ka fadi, jikinka ya mutu, sallah azhar din ba kai ba. To kaina lallai wannan ne mutanen da sun halaka al'umma fa, to wannan kenan lallai ka san ina aka haife shi, yaushe aka haife shi, da ya tashi hijira ina yaje ta'un. Gaba ta uku, ma'rifatu hayatihi an-nabawiyya, sanin rayuwar shi a matsayin shi na annabi, sanin rayuwar shi a matsayin shi na annabi. Ina son ku gane wannan shine bangare mafi muhimmanci na rayuwar shi gare mu. Sanin yadda yake kafin wannan lokacin na da muhimmanci ne, amma ba muhimmanci na kwaikwayo ba, don haka abubuwan da ya aikata kafin lokacin da ya zama annabi to ba su ne abubuwan da Allah ya alakanta mu da shi ba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau. Misali, annabi yana fita yana khalwa kafin ya zama annabi. Wannan khalwa a yanzu ba ta daga cikin sunna, ka ce za ka keɓe kanka a wani wuri ka koma ainihin kana khalwa, wannan ba ibada ba ce. Amma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ne a lokacin wahayi da ya zo gare shi, da wannan ya zo gare shi ya sake zaman khalwan nan, bai sake zaman khalwan nan ba, to an umarce ka ne da ka kwaikwaye shi daga lokacin da aka aiko shi zuwa sadda ya rasu sallallahu alaihi wa sallam. To sanin rayuwar shi ta annabta, an gane wa hiya 23 sana, sune shekaru 23. Ta aisa'un lima ma kana nabiyyan wa rasula, da menene ya kasance annabi, da menene kuma ya kasance manzo, ta wace hanya Allah madaukakin sarki ya mai da shi annabi kuma manzo? Sannan jinin lima ma ursula wa limadha, da me aka aiko shi, kuma dan me aka aiko shi da wannan abu? A can da menene ya kasance annabi manzo shine da wahayin da Allah ya mishi na alqur'ani da sunna, da me aka aiko shi shine an aiko shi da tauhidi, me yasa dan ya tsarkake duniya daga ainihin bautar wani wanda ba Allah ba a dawo zuwa ga bautar Allah? Malai ce faqad ursila bi tauhidillahi ta'ala, hakika an aiko shi ne da kadaita Allah madaukaki wa shari'atihi, da kuma shari'ar Allah, almutabanna li fi'lil ma'muri, wanda ita wannan shari'a ta tattaro aikata dokokin da Allah ya ce ayi, da tarkin muhammadu da kuma barin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana. Wa ursila rahmatan lil alamin, kuma an aiko shi ne don ya zama rahama ga ainihin dukkanin halittu, rajihin min zulumati shirki wal kufri wal jahl, domin ainihin fitar da su daga dugu na shirka da kafirci da kuma ainihin jahilci, ila nurul ilmi wal iman, zuwa ga haske na ilimi da imani wa tauhid, da kuma kadaita Allah, hatta yanalu bi zalika maghfiratullah wa ridwanuhu, har su samu ainihin gafara Allah da kuma ainihin yarda Allah ta hanyar bin ilimi da bin tauhidi, wa yanju min iqabihi, su kuma tsira daga ainihin uqubar Allah, wa sakhtihi, da kuma fushin Allah. Wa ma'rifatur rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama taquduna ila, to jama'a kun ji waɗannan gabobi in ka san su guda biyar ku kayi wa annabi kyakkyawan sani sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waɗannan gaɓoɓi ku dube su, aka ce sanin nasabar shi, iyayen shi da kakannin shi,
sadda aka haife shi da inda aka haife shi da inda ya hijira zuwa gare shi da kuma sanin yadda rayuwar shi ta annabta ta kasance sannan da sanin menene ya bai da shi annabi kuma manzo sannan da sanin manufar da ta sa Allah madaukakin sarki ya aiko shi to idan ka san shi a bisa waɗannan ka'idoji to wannan sani zai ja mu zuwa ga waɗansu abubuwa ga su kamar haka alhamza abu na farko an nakuna aksara mahabbatin wa tabjilan wa ihtiraman wa tawqiran lil habib al mustafa sallallahu alaihi wa sallam idan muka san annabi a bisa hasken waɗancan gabobi da aka faɗi to za mu kasance mun fi kowa ƙaunashi mun fi kowa girmama shi mun fi kowa mutunta shi wa tawqiran mun fi kowa ladabi gare shi na farko aksara mahabba za mu zama muna da yawan soyayya gare shi sallallahu alaihi wa sallam wa tabjilan da kuma girmama shi za mu mutunta shi tun daga zuci har gabobin mu wa ihtiraman da kuma mutunta shi bashi alfarma wa tawqiran da kuma ainihin nuna madadi gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yakunu hubbuna lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ilmin sanmu ko kuma soyayyan mu da za ta kasance gare shi za ta kasance ne saboda mun san shi sani na ilimi walaysa an atifatin ba wai kawai sani ne wanda ya taso daga ainihin wato dimin kirji ko zafin kai ko kuma tsabar ishku irin na ainihin so ba maurufa wanda ainihin aka gada fa hasab wal hubbu an ilmi domin soyayya soyayya irin wadda ta faru ta hanyar kasan ainihin wato mutum wal hubbu al matlub shine son da ake so shine son da ake ne ku duba jama'a idan aka samu wata mahaukaciya kyakkyawa farakar mai kyakkyawan gashi aka je aka yi mata wanka fas da aka yi mata wanka fas aka sa mata kaya masu tsada aka yi mata kitso mai kyau aka kai ta salon aka gyara ta da aka yi sai aka ɗaga maka fuskar ta ka ga ɗan ƙaurinta da ƙafafuwanta da ƙunshi da ƙumbarta da sauran sai aka fita da kai to yaya ko kana son ta to in wawa ne kai sai ka ce eh wawa ne sai ka ce eh to kaga wannan so so ne na atifa ina fata an gane ba so ne na ilimi ba dan baka san ta ba amma ka bari ta wartsake ka yi magana da ita ka ji jawabin da za ta baka yaya take ko kun fahimta jama'a galibi soyayyar da mutane ke yi soyayya ce irin ta soyayya wata mahaukaciya ne bacci bai san ta ba kawai ya ga wasu remove ne wasu abubuwa ne gani suka ba sha'awa bai san cewa karkar da ke ba ta da hankali ko kun fahimci wannan da kyau dan duk wannan adam nata da kyanta da kitso da ƙumba da wane ne da ya sha ƙunshi da sauransu idan tana cikin taitayinta na hauka ya zauna da ita zai bai aure ta da zai yadda ba don haka ake ka ga ya san ta amma ne ba sani na ilimi ba abin da ake neman mu san annabi sani na ilimi sani na ilimi kuwa jama'a ba zai yi kawai saboda mun zauna a wurin maulidi ko kuma mun je maulidi da zagaye an yi hayaniya kawai mu dawo muna cewa Allah ƙara annabi daraja ai ba ka san shi ba ita kanta darajar da kake roƙon Allah ya ƙara mishi ba ka san ta ba ina fata an gane domin da za a kawo maka wata sunna a lokacin tashi a ce maka to amma ga shi kana askeje mu shi kuma ya ajeje mu kuma ya yi umarni da askeje mu tun daga ya ajeje mu kuma ya yi umarni da a ajeje mu da zan a kawo tun daga nan za a fara rikici da kai ba za ka yadda ka je wannan sunna ba to ka ga ashe kamar yadda mawaƙi yake cewa law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u da a ce da gaske kake son shi ba kawo mishi biyayya domin musoyi na gaskiya yana bin wanda yake so ne don haka jama'a ashe wannan kalubale ne mai girma gare mu da ke karantar da yara a islamiyya da matan aure a zauna a ringa karantar da su sira domin su samu sanin annabi kyakkyawan sani wanda zai haifar da ƙauna ta gaske sai mu dawo mu dubi wata matsala wata mas'ala a baya wadda malam ya ishara a kanta a can baya a inda yake magana a kan cewa Allah madaukakin sarki ya umarce mu da rubuta tarihin annabi har ya zo ga inda yake cewa a yi aiki da sunnashi da shiryarshi a wajen aiki a wajen maganganu da ayyuka da tabbatarwarshi sannan sai ce ya takhrijuha. Idan muka zo za mu karanta ko mu karantar da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kamata mu gane kamar yadda su hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wani bangare ne na tarihin shi kuma mun san cewa wasu hadisai sun faru ba ingantattu ba ne wasu ingantattu ne wasu abubuwa sun shige su wanda ba su inganta ba don haka sai an yi amfani da rayuwa ta ilimi an take tsaba daga ainihin tsakuwa yadda ta shige ta in ba haka ba fa to wanda zai ci ba haka tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa da yawa wadanda suka shigo ciki wadanda ba su inganta ba ba wai shi annabi ne ya saka su ba a'a annabi ya bar tarihin shi lafiyayye amma garin isar da labaran ko kuma wasu miyagu masu muguwar manufa sun shigo da wasu abubuwa wadanda suka gurɓata wasu ɓangarori na tarihi wasu al'amuran kuma ma gaba ɗaya idan ka dube su ka danganta su ga tarihin sai ka ga sun zubar da mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Misali yanzu wani ɓangare na tarihi nashi da ake cewa lokacin da ainihin waɗannan ayoyi suka sauka na ƙarshen suratul najm da Allah yake cewa a fara'aytu lillata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al untha tilka idhan qismatun dhiza. Allah yake lata da uzza da manata ta uku din nan waɗannan gumaka da kuke bauta waɗanda ba Allah ne yake a bauta musu ba sannan kuma da mala'iku da kuke cewa ƴaƴan Allah ne ƴan mata amma ku kuma ba ku san ƴaƴa mata ko ƴaƴa maza yanzu wannan kullu wa Allah madaukakin sarki adalci anan ya halice ku in dai kun bauta Allah da uzza da manata a can kuma ba ku san ƴaƴa mata amma shi kuma kun ce yana da ƴaƴa mata kullu wa Allah adalci wannan rabo ne na zalunci. Sai suka ce a cikin wannan kissar da nake kawowa don in ƙaryatar da ita sabda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta wannan aya shi kenan sai shaitan ya jefo mishi wani karatu sai ya hada da shi sai ya karanta gaba daya da ya gama karanta tilka idan kiswata wato a fara'aytu lillata wal uzza wa manata thalithata al ukhra sai ce tilka al manata tilka al gharamiqul ula wa inna shafa'ata hunna la turtaja wadannan manyan manyan gumaka to mu ma musulmi muna fatan su cece mu yana zan Allah bai karanta wannan karatun bayan ya karanta waccan aya ya lissafe sunan gumakan su kuma yake tilkal baraniqul ula wa inna shafa'ata hunna la turtaja wadannan na daukakan gumaka to mu muna fatan su cece mu a ranar alkiyama to sai kafiran Makka sai suka ji daɗi to yau dai annabi ya yi wa'azi na haɗin kai don haka da ya je yin sujuda a ƙarshen suratul najm inda ake sujuda su ma gaba ɗaya sai suka faɗi sai suka yi sujuda yanzu wannan yana cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan ka tabbatar da ingancin wannan baka bayyana ƙarya ba ne kana tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yarda da gumaka a matsayinsu na annabi kuma ya yarda da cewa ranar lahira za su yi ceto har shi ma da musulmi suna neman cetonsu. Idan kuwa ka ce wannan ƙarya ce to sai a nuna maka cewa to akwai irin waɗannan ƙarirrai suna da yawa a cikin sira. Idan kuwa ka ce wannan ma gaskiya ne don duk abin da ya shafi annabi indai an ce daga annabi ne gaskiya ne to kuma yana lazimta ka yarda da annabi ya yarda da bautar gunki kenan don haka dole ka ƙaryata wannan to yanda ka ƙaryata wannan to ana so ka gane cewa su malaman hadisi da suka ƙaryata ba sun ƙaryata ne a karan farko don sun ji yadda maganar take ba sai don sun bi ka'ida ta ilimi ita ce bibiyar salsalar isnadi da aka samu matsala daga nan sai suka ce to shi ma matanin sannan ga tashi matsalar domin malaman hadisi yadda suke bincikar ainihin isnadi haka kuma suke ba da muhimmanci kwarai da gaske game da ainihin bidan matani don sai da dama za ka ji sun ce wannan hadisin ya isnadin ya inganta amma matanin akwai nakara a ciki ashe yadda suke aiki akan isnadi haka suke aiki akan matanin saɓani yadda ya suke tunani kawai idan sun hukunta isnadi shikenan sai su koma su hukunta matanin malaman hadisi ba haka suke ba. Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Idan kun gane wannan maganar abinda muke so in ƙara tabbatar mana a nan ita ce lallai ne mu san annabi a bisa sani na ilimi
ko daga cikin lazimin sani na ilimin kun ji wadannan ka'idoji ko to sannan kuma duk abin da zaka bincike na tarihi ne shi da wata mu'jiza da ta faru gare shi da duk wata gwagwarmaya da ta faru sai sai ka tabbatar da cewa wannan abin ya tabbata ko kuwa bai tabbata ba inda ya tabbata ba to ka cire shi ba shi daga cikin tarihin shi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin al'amuran da tarihin annabi zai kai mu ko kuma wato abin da sunan tarihin annabi zai kai mu zuwa gare shi akwai ba'un at-ta'affu bihi sallallahu alaihi wa sallam kokarin koyi da shi wa nahnu ma'muruna bi liqtida'i bihi sallallahu alaihi wa sallam mu musulmi an umarce mu ne da mu koyi da shi qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira hakika kyakkyawan koyiwa kasance gare ku game da manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma wannan koyin fa da wanda yake fatan yin kyakkyawar haduwa da Allah a ranar lahira kuma wanda yake fatan ya je ranar lahira lafiya sannan kuma mutumin da yake tuna Allah ko yake ambaton Allah ambato ne yawa mana duk mutumin da yake da waɗannan siffofin guda uku siffar farko ita ce ne yana fatan ya haɗu da Allah ranar lahira siffa ta biyu ita ce yana fatan ya je lahira lafiya kalai siffa ta uku ita ce yana ambaton Allah ambato ne yawa duk wanda yake da waɗannan siffofin to manzon Allah ne abin koyi shi sallallahu alaihi wa sallam وجعل سبحانه وتعالى التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم دلالة محبة الله سبحانه وتعالى الله مدعوك تنسلك يا سيد يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدل لك نوني زيادة أو نرشي الله إن مدعوك تنسلك إذا كان قول بسنة شيء فأنا بكينا أدل لغزي فسرا وكما قول الله إن ده أنه بباب وإن ده الله ومن كرامه shine dinshi da kokowar sunnashi dalili ne akan kaunar Allah madaukakin sarki Allah yake in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum kace musu in dole da ke kuna son Allah to ku bi Allah zai so ku Allah zai gafarta muku zunubai jama'a kun ji ashe fadin son Allah da baki da'awa ce kamar yadda Yahuda suke cewa nahnu أبناء الله وأحباؤه مين مسوا الله كما مين أعين الله وانا نتيتي دعواتي في الله يتي قل فلما يعذبكم بذنوبكم قل ليسا الله كي أذب تدكو بذنوبكم إذن كل أعينكم إذن كنا ينفعكم أشيء تيوى مين مسوا الله مين ما سكا ونرمي ذن الله سينا مقنجر مقنجر إشاق بذباء من تكبا abinda ake so a gani shine yaya kake game da bin sunnashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine babban matakin da ke alamta wa Allah kana kaunar Allah shine alamar da Allah ya sanya mana da za mu gane kai mai kaunar Allah ne da mu sanshi wa wa'ada al-muta'assina bil rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi muhabbatihi wa maghfirati dhunubihi kaga a cikin wannan aya Allah ya yi alƙawari ga masu kaunar manzo sallallahu alaihi wa sallam wato masu kun da shi da cewa zai so su kuma zai gafarta musu zunubai su wa man yatamakkana min at-ta'affi bihi illa bi ma'rifati siratihi ba zai taɓa yiwa mu kun da shi ba sai mun san tarihin shi sallallahu alaihi wa sallam wa ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib duk abin da wajibi ba ya yi ya sai da shi to kuwa shi din wajibi ne tun da dai ba zai yi a san alkoyi da shi ba sai an san shi ko to sanin shi ya zama wajibi da ba wajaba ta'affi wajaba ma la yatimmu illa bihi idan har ya wajaba alkoyi da shi ya wajaba din kuma to wajibi ne a yi abin da ba zai yi alkoyi da shi ba sai an san shi ya zama ma'rifatu sirri shi ne sanin tarihin shi wannan magana tana da matukar muhimmanci da tsaya mu ainihin fahimce ta gama ka dubi a yau matasa da ke son wasu ɗan kallo ko wasu gwaraza a wasu fage na waka ko kuma na wasu al'amura na duniya kamar da na faɗi a karatuttukan baya a yau hatta kai dan kallo kan bude website akan internet sunan shi da komai da inda za ka ga video clip sai sanya maka abubuwan da zai karin ku dan da su da safe da irin ribar da ya shawara zai sa da irin sabulin da zai yanka da shi da irin kun din da zai taja kan shi da kuma in ya taja kan nashi ina zai karkatar da gashin kan shi abin da ya sa yake yin haka saboda ya san yana da masoya a duniya waɗanda su kuma masoyan nan suna son komai yayi su ma su yi domin yin haka ne zai tabbatar mishi da cewa suna son shi mai kenan sai bayan shi idan har mun ga ana haka a yau wanda mun gan mutum za ka ga yaro ya ainihin wato sa kan shi ya zama kamar kan mahaukaciya yana kiran kan shi Bob Marley da yasa saboda haka Bob Marley yake in yanzu yana waka irin parody saboda mai saboda shi ma a ce ya zama wani haka ne ko ba haka ba idan ya zo wucewa ya sa riga ɗan ƙallo in ya sa riga 16 in ka ce mishi number 16 ma bell ma bell sai ka ga yana dero yana haka mana yanzu kai ka yadda ma shi shi ne wancan ka yadda tun da ka yadda shi ne wancan kafirin na Brazil ko na Spain ko makamantan haka to yana jin daɗi ina ga musulmi shin ba mu fi dacewa mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam to amma ya zama mu koyi da shi sai mun san shi to koyi da shi shi ne alamar soyayya alamar da Allah zai so mu yanzu waɗannan ƴan bid'a da ke cika tituna duk shekara a garurukan musulmi suna hayaniyar banza da yafi na ɗaya dai tukuna cikin su babu mutum ƙwaya ɗaya wanda baka samu tun daga malamin cikin su har jahilin cikin su wanda ya zage akan sanin cikakken tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama kike da kike wannan magana ina yin ta a buɗe babu kaidi tun daga malaman su har jahilan su tun daga masu hankalin su har marasa hankalin su tun daga wawayen su har waɗanda suke da sauki ba wanda zai tsaya ya bincike tarihin annabi kike da kike sallallahu alaihi wa sallam ba wanda zai miƙe a masallacin su yace ya jama'a na daga cikin lazimin kaimar mu ga annabi da zamu fita mai lidi shi shine mu rinka rayu sunna shi to ga sunna shi ta ce kaza sunna shi ta ce kaza gaba ɗaya a cikin tsarin wa'azin su da da'awar su ba a jin irin waɗannan kalmomi a ce suna yaudara kansu ne suna fata mutane lokaci ne to idan ya zama kuma ahlus sunna a fakance ko zama haka ba ku da bambanci da su ina ma'ana a fakaice yau ahlus sunna nawa ne suka ba da muhimmanci game da karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam game da tacewa game da in an gano tarihin nashi a tashi a aiki da kaza din yau ahlus sunna ne sunna take hada su fada har su tafi police station arna katafawa ɗan sanda su ne za su yi musu hukunci a kan wannan sunnar da suke fada da ita ahlus sunna a masallacin ahlus sunna da limaman ahlus sunna a ƙungiyar ahlus sunna a ƙarƙashin kwamitin ahlus sunna an kasa sulhun jannar rikici ina ma'anar sunna duk abin da ya kai ga haka fa shine ba a karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yau za ka sami shugaban ahlus sunna ya aske genin shi gaba ɗaya ya bar genin iya gaba ko kuma ya bar genin can a ƙarƙashin haɓashi in ba ɗaga haɓashi kai ba za ka hanga ba wani ma in ka ɗaga haɓar sai ka haɗa da tabaran hangen nesa saboda gashin gaba ɗaya bai wuce a ƙirga shi ba da sunan cewa wannan ne gene na sunna kuma shi shi ne shugaban ahlus sunna ina ma'ana koyi anan saboda haka matsalar koyi da kwaikwayo ita ce ƙashin bayan kaunar da Allah zai nuna maka ita ce ƙashin bayan samun gafara da rahama ita ce ƙashin bayan wannan addinin da nake idan ba ka bin sunna shi ƙarya ne ko ka ce kana son shi ko kana son Allah sake tuna da wancan waka da yake law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu da da gaske ne kake son shi da ka yi mishi ba'a innal muhibba liman yuhibbu yuti'u domin wanda yake so yana ainihin kwaikwayo ne da biyayya ga wanda ainihin yake so duk matar da ka aure ta ba ta son ka ba za ta bi ta ba za ta rinka saba maka da dangan ka rabu da ita haka ko ba haka ba haka ne a sayan da kai da kake musulmi ba ka jin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana kiyi wa annabi biyayya ne dan baka san shi ba eh to kai kokari ka san shi a'a kana kin biyayya gare shi ne domin ranar alkiyama ba ka kaunar ya cece ka ko kuma kayo kanka asara dan haka dole ne ahlus sunna a tashi ayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kyakkyawan sani a bisa ilimi ayi koyi da waɗannan abubuwa asiffantu da siffofin shi na jiki asiffantu da siffofin shi na tafiya asiffantu da ɗabi'un shi wajen abubuwan da yake so da abubuwan da baya so annabi sallallahu alaihi wa sallama yana son turare sai ka gwada a rayuwarka kana son turare saboda yadda yake ƙaunar turare ana sai ce mukan gane annabi ya bi kwararo kaza idan muka biyo kwararon sai mu ji kwararon ya dushe ya ainihin dushe da ƙanshi amma fa ba annabi so gani ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana son turare kana son turare ko kana bari ana jin wari daga jikinka annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikin ɗabi'un shi yana ainihin barin jini kana barin jini ko kana askewa yana cikin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sa fararen kaya sallallahu alaihi wa sallama yana sa jajaye yana sa baƙaƙen kaya yana sa takalmi na fata yana sa hula yana ɗaura rauni baki yana ɗaura rauni tsari shin ko kana ɗabi'antuwa da waɗannan ɗabi'un na annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan wani abu da za mu fahimta daga cikin waɗannan maganganun da muka da misali da su na daga cikin cikakken koyi gare shi shine in an ce yana son farin kaya yana son baki yana son ya ja yana son ya kore yana son ya kaza kar ka na ce kwaya ɗaya ka rinka lawwanawa da gwargwadon yadda yake lawwanawa an ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sa takalmi ƙafa ciki shine rufi an ce yana son ya takalmi faɗi shine slippers kai ma sai ka sa wannan ne wata ran ka sa wancan shine koyi da shi yana sa rawani wata ran yana sa hula wata ran yana sa baƙin rawani wata ran yana sa farin rawani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin ɗabi'un shi baya yin sauri a wajen tafiya sannan kuma baya yin tafiya ta takama kana yin irin wannan tafiyar ko kuwa tafiyar ka tafiyar takama ce ko kuwa tafiyar ka tafiya ce ta ballagaza ta rashin natsuwa waɗannan su suna daga cikin abubuwan sa waɗanda sai ka yi koyi da shi a su sannan ne za a fara tsallaka a magana ko koyon shi a wajen sallah ko koyon shi a wajen azumi ko koyon shi a wajen aikin hajji a wajen aqida ko koyon shi a wajen zikiri sannan yaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake zaune da matan shi ya yake zaune da ƴaƴan shi ya yake zaune da sahabban shi yaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yana dariya ko baya dariya yana murmushi ko baya yi shin kullun murkuta fuskar shi yake kamar manzon mutuwa ya zo gare shi duk sai mun bincike waɗannan ɗabi'u waɗanda muka gano haka ne mu kwaikwaye shi a ciki sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya taimaka mun yake cewa har ma yau hanyar sanadiyar asiratu ilmin wasi'in yadkhulu fihi wa yanbaghi tahta liwa'ihi kullu al-umum al-shar'iyya fa min khilal as-sira yumkin ma'rifatu ma yali mana yake tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ilimi ne mai fadi wanda ilimi masu yawa suna shigowa cikin shi sannan akwai ilimi da yawa waɗanda suke maƙalƙalewa a ƙarƙashin tutar karatun tarihi kullum ilimin shari'a kai dukkan ilimi na shari'ar musulunci ma gaba ɗayan su suna kewayawa ne a ƙarƙashin tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wannan ƙara da cewa hadda ilimi na rayuwa ma domin wani abin mamaki kafin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo duniyar nan babu wani ƙarfe da ke motsawa da kanshi duk wani ƙarfe da kaga yana motsawa ne da ƙarfin jaki ko ƙarfin alfadari ko ƙarfin doki don haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da alƙur'ani aka karanta alƙur'ani a cikin hasken ilimin da ya zo da shi aka sami ilimin da za a iya haɗa ƙarfe da ƙarfe guda biyu su yi amo wani da wani su yi gurin a samu wani ƙarfe ya motsa wani su tashi su yi aiki sai aka koma ana ƙiyasi da abubuwan da suka su ne asali idan za ka sai janareta sai ka ji an ce ƙarfin doki kaza idan za ka sai iya kwandishin sai ka ji an ce ƙarfin doki kaza saboda asali ba doki ake sawa ana kora shi yana kewayawa shi kuma yana kewaye na'ura kaza da haka ake yin injin niƙa da haka ake yin fuga da ake kira tarayar doki mazar kwaila za a sanya ainihin ana kada doki ne yana tafiya shi doki yana juya ainihin injin su duk waɗannan abubuwa rashin fasaha ne yadda duniya take ainihin fama da su a duniya babu wata fitila wadda take da haske kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wadda ta fi a ci balbal haske wutar a ci balbal ita ce fasaha mafi haske kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mawaƙi ya ce tudu'u zalama bil isha'i ka annaha manaratun mansa rahibin mutabattali ya ce matata tana yin haske idan ta shiga duhu ta haskaka wannan duhu hasken mata ya ce kamar hasken fitilar Reverend Father wanda ya koma daji yana bautar Allah shi ko Reverend Father a jahiliya yana samun fitila ne a ci balbal sai dora ta a saman ɗakin shi sai ta ringa balbali don a san akwai ƙarin akwai wani a can yana ibada wannan ita ce fitila mafi haske a jahiliya don haka ji in rin kaike yana kwatance da ita yana son ya kwatanta matar shi tana da haske sai ce kamar wannan ne kamar wannan wutar wannan wutar duk haskenta da ta kai hasken glob 40 watts da duk haskenta da ta kai hasken glob 40 watts da wanda shi ne mafi karancin glob mai haske a hasken ja duk mun dubi wannan jama'a zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka karanta alqur'ani aka ido ilmomi a cikin sunnar shi wanda da haka ne aka samar da duk wata fitila a yau mai haske a ƙarƙashin haka aka samar da duk wata madatsar ruwa a yau wanda ake iya tace ruwa a aika da shi duk inda ake so cikin gaggawa a raba shi kuma a duk inda ake so a lokaci guda duk wannan a ƙarƙashin wannan haske ne a ƙarƙashin wannan hasken na zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama da musulunci aka samu fasahar da dan adam ya kwaikwayi tsuntsu yake tashi da nauyin da yake tsuntsu baya iya daga irin wannan dan adam ya koyi wannan ne daga fasahar da Allah madaukakin sarki zai da ita a cikin alqur'ani ashe menene nake so in ce sura annabi sallallahu alaihi wa sallama ilimi ne mai fadi wanda ilmomi na addini da rayuwa suna tattara a cikin ta abin da nake so in ce kenan don haka fa min khilal sura yumkin ma'rifatuna yali a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama za mu san waɗannan ilmomi masu zuwa alif na farko al-aqida za mu san ilimin aqida ilimin aqida shine sanin Allah da sifofin shi da manzannin shi da al'amuran da annabi ya bada labari ko Allah ya bada labarin za su faru ko suka faru tun farkon duniya har tashin ta tadalla ahmiyat al-aqida wa tarkiz ala at-tauhid li dirasati sirati nabawiyyah ash-sharifa haqiqa muhimmancin aqida da kuma ainihin duƙufa akan karatun tauhidi na ainihin bayyana ƙarara da duk wanda ya je yana karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina ma yara ihtimama ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil aqida fi da'watihi dan shi wanda ya je yana karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ga irin wadda manzon Allah ya bada muhimmanci a cikin da'awar shi game da aqida wa kaifa anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bada bit tauhid da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara da tauhidi wa shagala nafsuhu bihi kuma annabi ya shagaltar da kansa da karantar da tauhidi aksar hayatihi an-nabawiyya a mafi yawancin rayuwar shi ta annabta nan ya kamata mu tsaya da kai mu gane daga cikin farnar da ta samu yan bid'a ita ce magana da nasari a yanzu rashin karatun tarihi na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba su damar suna bayar wasu ilmomi muhimmanci waɗanda ba su ya kamata a ba muhimmanci ba ko da kuwa waɗannan ilmomin suna da muhimmanci yanzu ku ɗauka da kuwa waɗannan ƴan boko waɗanda suka haɗa kansu yanzu ya suke cewa suna da aya ta musulunci amma su tafi kasan ba su karatun musulunci ba amma suna faɗa da duk wata da'awa wadda ta zo tana kira zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam za ku ga cewa daga cikin abu mafi zafi gare su shine a zo ana magana aqida saboda sun ce sun gano cewa magana aqida tana raba kai domin an zo magana aqida za a ce kaza shirka ne to shi kuma wanda da ake so a haɗa kai da shi yana yin wannan shirka sannan ya yanke shawarar ba zai tuba ya bar wannan shirkar ba to amma kuma ko mun yanke shawarar cewa tafiyar mu ba za ta yi ba kuma ba za mu yi nasara ba sai an haɗa da shi don haka to dan mu haɗa da shi ba tare da ya gudu ba sai mu ce to a dole magana shirka sannan akwai wani shi kuma dan tsibbi ne ya yanke shawarar ba zai daina tsibbi ba don kuma mun yanke shawarar cewa Allah ba zai ba mu nasara ba sai da shi don haka dole ne mu daina magana akan yan tsibbi akwai wani wanda yake shi kuwa bid'a ce yake aikata a cikin addini ya kuma yanke shawarar wannan bid'a ba zai daina ta ba mun kuma mun yanke shawarar cewa Allah ba zai taimake mu ne nasara ba sai mun hada kai da shi na ga sai mu daina wa'azi akan bid'a a ƙarƙashin wannan kullum suna wa kansu kirari da cewa su ba sa magana aqida dan aqida na raba kai amma ga malam na cewa shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da muhimmanci akan karantar da aqida fiye da komai ya shagaltar da kansu wa'azi dangane da aqida mafi yawancin rayuwar shi ta annabta ashe daga nan zaka gane gurguntaka ta duniya ta da'awa wanda ake yin ta ba a bisa haske na annabta ba mutane da suke tunanin cin nasara cin nasara tana da ka'idojinta wanda Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa mata ba kai ne zaka shimfiɗa ba idan zaka shiga jami'ar Ahmadu Bello idan kace sai ka zo da credit kaza sai ka zo da cut mark kaza ko point kaza sannan sai ka samu maki kaza in aka zo maka verbal interview idan duk baka samu waɗannan sharuɗa ba amma kai kuma ka cika wasu sharuɗa shine kai fa kana so ka taimaki kafarka ne kana kishin sardauna kuma kai din nan kana da fatan alheri ga malaman jami'ar nan shin wannan dalilai za su sa a ɗauke ka ko ko waɗancan dalilan na ita jami'a sai da haka ku daina yaudarar kanku in na ce ku daina yaudarar kanku ina maganar masu maganar haɗin kan musulmi gaskiya haɗin kan musulmi ajanda ce wuce amma kuma ka'ida a wurin Allah idan kuna son a haɗa kan musulmi ne don a yi nasara to Allah yana da ka'idojin cin nasara daga cikin ka'idojin cin nasaran shine abin da Allah madaukakin sarki ya ce sannan na biyu a karantar da mutane a bisa tsarin da annabi ya karantar da mutane sannan na uku a yi taka tsantsan kar a ba da kafa ko misƙalar darrati game da shirka game da bid'a game da fasikanci yanzu mun san cewa mutum yana tare da mu amma ya shahara shi din nan dan luwaɗi ne ya tabbata shi din nan yana Rotary Club ya tabbata shi din nan dan Freemasons ne ya tabbata shi din nan fasiki ne neman mata yake a'a kuɗin da yake kawowa ma muna tankuɗa da'awar da su mun gano cewa kuɗin sata ne don shi za a ce to tun da bai yi ana son a ci gaba don haka a haƙura a ja baki a yi shiru a kai da kai game da waɗannan abubuwa in aka yi nasara a gyara waɗannan abubuwa wannan ce ce nadariyarsu wannan shi ne tsoronsu ko kuma shi ne tunaninsu wannan kuskure ne wallahi jama'a duk mutumin da muka san cewa wannan mutumin kuɗin da yake kawo mana mu gina da'awarmu ko masallacinmu kuɗin sata ne ko rashin gaskiya to mu fito ƙarara mu nuna ba za mu karɓa ba ku daina magana ya kawo mana mu gina masallaci zakka da take wajiba Abubakar Muhammadu Bello wani ya kawo mishi yake ba zai karɓa ba don me ba kuɗin sata ba ne ba hoto ne yake da shi yana biya ba amma yana da motoci ne da ke dakon biya malam yake da za a karɓi zakkar shi ba haka ya kamata mu amma tunanin cewa to a karɓa daga baya in komi ya jaru yan shi ya san cewa kun san kuɗin shi na biya ne kun karɓa kun gina masallaci bayan shekara 30 ku zo ku ce mishi sai dai kuma Alhaji ya kamata ka bi tsoron Allah da Allah ka daina sana'an nan bayan ya gama gina muku makarantu da masallatai shekara 30 zai fahimce ku zai fahimce ku ba amma ranar farko da ya kawo aka ce ba za a karɓa ba me da nini yana da tangiya ya ce ya tuba ya daina har abada kuma duk wata hanya da ya san yana samun kuɗi yadda bata halatta ba yadda malam bai sani ba ma shi tsakanin shi da Allah ya datta daga yau da ya kawo zakkar malam ya karɓa ya sa mishi albarka kamar yadda Allah ya ce duk min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim ka karɓi zakka daga dukiyarsu ka karɓi sadaka ka ainihin musu addu'a ka tsarkake su ka raba musu malam ya mishi haka waɗannan su ne ake kira al-ulama'ur-rabbaniyyuna malaman Allah waɗanda ke karantar da tarbiyya da hasken da Allah ya saukar wa annabawa. Idan kun fahimci wannan da kyau jama'a, babu abin da zai kai mu zuwa ga gaci sai bin ƙa'idojin addinin, ba wai kullum muna tunanin a haɗa kai, kullum muna tunanin a daina sukar juna. Na'am, idan sukar juna ce ake suka bai halatta ba, amma a'a, idan wa'azi ne ake game da shirka da wasu musulmi suke don su daina, don menene za a daina yin shirka, don mu za a daina wa'azi game da shirka? To waɗannan mutanen jama'a, wallahi garin gaya muku, yau tafiya ta yi tafiya har sun kafa wata ƙungiya tun daga jihar Plateau da Nasarawa, Kaduna, Abuja, suna nan suna yawo suna yaɗa propaganda. Yanzu sun kafa ƙungiyar haɗe kai tsakanin musulmi da kiristoci ne akan a daina cewa kiristoci kafirai. Shine wani littafi nan da muke da shi, malamin ya ce na'am innahum kuffarun ya doktor, ya yi rabbi ne zuwa ga wani profesa irin waɗannan da ke cewa wai ba inda Allah ya kira kiristoci da yahudawa kafirai. Wai don haka a daina ce musu kafirai, su ba kafirai ba ne. Wai dai a rinƙa ce musu yahudi da nasara, don in an ce musu kafirai to ya an fusatar da su, an harzuka su. Karanta lam yakunin ladina kafaru, lam yakunin ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakina. Ma'ana ne wannan magana ko izi ɗaya bai sauka ba, ko izi ɗaya bai kai ba, don ga shi a lam yakunin ladina da kafirai Allah ya fara suwa ahlil kitab, ya ce lam yakunin ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina. Kafin ya faɗi mushrikai sai da ya fara faɗin ahlul kitabi, don haka kirista kafiri ne, yahudi kafiri ne, babu dalilin da zai sa ya yi, saboda ana son haɗin kai da su da neman zaman lafiya da su a daina ce musu kafirai. Suratul Ma'ida da Ali Imran da Suratul Nisa, waɗannan surori su ne surorin da suka sauka da ɗumi-ɗumi bayan Suratul Baqara ta sauka a Madina. Madina kuma daba ce ta Yahuda da Kiristoci. Sauka annabi ke da wuya aka kira taron haɗin kai na samar da yarjejeniya ta zaman lafiya. Tare da yin zaman lafiyan da yarjejeniyar zaman lafiyan, Suratul Ma'ida ta sauka. Ta kira su kafirai ko bata kira su ba? Ta kira su ni'imal ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. An tsine wa kafirai daga cikin bani Isra'ila, tsinuwar farko annabi Dawuda ya fara musu, Allah ya umarce shi, ta ƙarshe ita ce annabi Isa ya musu. Waɗannan bani Isra'ila suna nan cike a Madina, a cikinsu akwai sahabbai, bani Isra'il ne. Amma mai Allah ya ce ni'imal ladina kafaru, waɗanda suka kafirta daga cikin suwa, daga cikin bani Isra'ila. Ashe yanzu ka ga tsine ba ta shafi wannan sahabin ba, amma duk wanda bai zo ya musulunta ba fa tsine ta shafe shi. Ashe duk waɗannan da aka yi zaman yarjejeniya da su, ashe duk gaba ɗaya Allah ya saukar da Alƙur'ani ga annabi an tsine musu albarka tare da ana nan akan haɗin kan. Saboda haka ganin ido zai hana a ci kai, ku kiyaye wannan, ita ce ƙa'idar Allah. Kowaye kai sai Allah ya gaya maka gaskiya, kowaye Allah zai jin kunyarka. Na ɗaya kenan. Na biyu ya ce qatilun ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sabirun. Wannan ayar tana cewa a yaƙe su har sai sun bayar da jizya. Yace daga cikin ahlul kitabi yahudi da nasara, to bi kalmomin yace la yu'minuna billahi, ba su yadda da Allah ba. Wannan ya yi condemning ɗinsu ko ba condemnation ba ne, ya yi girgiza su. Sannan a ƙarshe ce wala yadinuna dinal haqq, waɗanda ba sa bin addinin gaskiya. Wato daga cikinsu akwai dattijon da nake girmamawa ƙwarai da gaske. Na taɓa zuwa gidansa akan wata buƙata wadda ta kai ni, sai muka zauna sai ce yana neman dama da zai zo ya same ni har gida, yana ganin gaskiya saboda Allah, Allah ya min baiwa ta basira, ilimi da bayani. Amma kaɗai abin da ba na jin daɗi da a cikin wa'azina nake cewa kafirai, ita wannan kalma ta cewa kafirai yake hatta fadin daga kristoci da yahudawa tana korar shi daga karban addini. Nace to ina so dai ka gane na daidai ku kuma nawa kai ma kaidi da cewa wa'azin a karkashin Qur'ani da Sunna ne. Qur'ani da Sunna kuma sun yi ishara zuwa ga wadannan kalmomi. Na jawo mishi nace lam yakunu alladhina kafaru. Ne mishi bayanai a kai kamar da mangabata. Na jawo wadannan ayoyi. Nace to yanzu idan gaba ɗaya nace ni albani ma tuba daga fadin kafirai. Amma yanzu na koma kawai Qur'ani zan rinka karanta ina fassara ba sharhi. To yanzu mun zo lam yakunu alladhina kafaru. Ya zance lam yakunu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahum albayyina. Kafirai daga cikin ahli alkitabi da mushrikai. To yanzu ka ban faɗa haka, to ya zan faɗa shi a da haka ta fara. Yake ke yana ganin irin waɗannan surorin sun sauka ne a lokacin da Allah ya ɗauki zafi a Makka tsakanin shi da kafirai. Nake a'a ba haka bane, ka dinga gani ba daidai bane. Waɗannan ayoyin akwai na Makka, akwai na Madina, kuma na Madina ɗin nan da suka zo suratul Baqara tana daga ciki. Ayarta ta hudu ko ta biyar ɗinta, ayarta ta hudu sai da ta yi magana a kan kafirai. Suratul Nisa a Madina ta sauka ta yi magana a kan kafirai. Suratul Ma'ida Ali Imrana wadda ta yi ta magana a kan Yahudu da Nasara. Na ce mishi wato ran ke daɗe ya ce Allah ya maka dawowa tun muna yara muna ƙanana. Ka zama ɗaya daga cikin manya-manyan mutane a ƙasar nan a cikin siyasa da jagoranci. Amma ina son ka san cewa baka karanta addinin musulunci ba ko kaɗan. Don haka addinin musulunci ba a yi mishi hawan ƙawara. Ina ganin hawan ƙawara da kai wa addini shi ne ya kai ka ga irin wannan gurbiyar fahimtar. Ina ga da ka tsaya a matsayinka na ɗan agaji a addini in rikici ya taso. Da tsakanin gwamnati da talaka ka rinka shigowa kana zama ainihin mediator ko moderator ko wane ne a tsakani ba zai fi alheri. Amma wannan hanyar da ka ɗauko ina tabbatar maka da cewa ko malami ne ya ɗauko ta su ya rushe balle kai da baka karatun addini ba. Don haka gaskiya saboda Allah ka bar wannan hanyar. Sannan na biyu, mutanen da suke amfani da ku a kan su cimma waɗannan buƙatun suna da munanan manufa da addinin musulunci. Nau'insu na farko kenan. Nau'insu na biyu kuma suna son su yi amfani da ku don ku haɗe musu kan mutane su yi mu su kuma su tafi sama suna zalunce su. Ku kuwa suna miƙo muku abin da za ku yi gidajen ku a sharasha da fenti. Sai kyalkyale da dariya don na samu ana ta fenti a gidan dama. Ya kafa kenan. Ya kafa kenan. Wallahi. Manufofi ne guda biyu. Akwai ƴan Rotary Club da ƴan Lion Club da ƴan Freemasons waɗanda manufarsu inda ce su rubuta addinin musulunci. Akwai kuma waɗanda su ƴan siyasa ne da masu mulki, su kuma manufarsu ita ce a gaimar musu da mutane lafiya don ci gaba da mamaye tunaninsu da kuma ɗora musu abin da suke so ba tare da tsawon baya ba. Sun kafa ƙungiya. Ƙungiyar nan tana daga cikin ƙungiyoyin da babu ƙungiyar da ta samu karɓuwa a Najeriya kamar ta, za ka yi mamaki. Ta samu kuɗi kuma tana kan samun kuɗi, kuma suna shiga cikin jami'o'i da manya-manyan makarantu suna kamfenin waɗannan aƙidojinsu. Kun ga wannan ya sa nake cewa akwai babban aiki na samar da malamai waɗanda suka tsayu a kan ƙafafuwansu domin su yi tarbiyyar matasa a cikin jami'o'i da waje domin su iya tunkarar waɗannan ƙalubalen. Domin wannan ƙalubalen ƙungiya ɗaya ta MSF za ta iya tunkara shi ta wargaza shi. Yayin da za a zo makaranta a ce an zo ne a yi taro, sai a ce a kira kiristocin makarantar a kira musulmin makarantar. Amma fa ina so ku gane su fa musulmi su ne ake ƙoƙari su sassauta, amma su kafiran cikin tafiyar ba sa sassautawa ko misalin zarratin. Don haka a Abuja akwai ɗaya daga cikin abokaina da aka yaudare shi ya shiga irin wannan tafiya. Na kaɗa na raya amma sai da ƙarshe na fahimci cewa yana mugun samun kuɗi, mugun samun kuɗin da yake yana da wahala ya dawo da gari. Na ɗaya, wato kiristocin duk da za a yi taro, duk taron da za a yi za su yi cikakken shiga ta addinin Kirista. amma shi kuwa a da shekara 2015 da ta yi yana da gemu wanda ya fi na waɗannan a yanzu, amma a yanzu biya koma ya ƙirna gemu. Sannan duk wata shiga da ka sani da ahlus sunna suke naɗa gaggen wando ko kuma makamantan haka duk da ya lalace su, yanzu duk ya koma ya zama abu ɗaya. Sannan matan shi tana sa birki ɗan hijabi a da da niqabi, a yanzu ta koma tana sa makalini a wuya shi ne ɗan wannan hijabi ba shi nan. Sannan matan shi mace ce mai tsaurin ra'ayin addini, amma a yanzu tana yin gaisuwa mai sufurin. Allah ya sa ka san gaisuwa mai sufurin. Ita ce tun da dai izala sun ce durƙusa babu kyau ko, to kuma boko ba za a yi kikan ba, to shi ne sai a ɗanyi mai sufurin haka, shi ne mai sufurin muke kiranta. Ina fata an gano. To duk wannan shugantakar jama'a ta biyo bayan jawo su da aka zuwa cikin wannan ƙungiyarmu, da nufin cewa in suna ƙyama su zo su kawo gyara a ciki. An san cewa kana zaune a Abuja duk shekara biyu in ke kuɗin zuwan gidanka 1,400 zai zama maka kame-kame. Sai a ce to shi kenan, ga wasu ainihin flat za a maka gwamjan su yanzu za ka siya, sannan za ka biya su ne a cikin shekara 20, yanzu ka fara da 1,000 kawai. Kafin shekara biyu sai ga an buɗe maka hanyar da za ka biya waɗannan gidaje, ka tashi ka je ka yi manya-manya ma waɗannan ka zuba haya, sannan kana hawa manya-manyan motoci. Yawanci maka a Toyota a ƙarƙashin wannan ƙungiya, an ka zo taron ba ka da laka ta ka iya katsewa ka yi tsayayya a kan manufarka. Lokacin da suka zo suka yi mini talla shigowa cikin tafiyar, sai na ce a ni ba zan shigo cikin tafiyar ba don ni ba na shiga cikin ƙungiya, amma na yarda duk sanda za a yi taro zan zo a matsayin mai ba da contribution. Sai suka ce a duk sanda za a yi taro zan zo da kaina, ba na son kuɗin mai na mota, ban sa ba mu ɗakin hotel, ba mu son a ba mu kuɗin envelop da zan koma da su in zuba mai, duk sanda zan zo ni zan zo da kaina. Kawai abin da nake so ga lambar waya ta kai kunin text, akwai taro a gari kaza a makaranta kaza, kawai za ku dinga zan zo ba ruwan ku ko kwana nawa ne zan rike kaina. Sai suka ce a saboda waɗannan abubuwan da ake maka su ne abubuwan da za su lausasa zuciyarka tun kana da zafi har ka dawo kai sanyi. Wani da ya ga budurwa tana ce da kofi a gaban uwarta yana son ta, amma tana da tsaurin ra'ayin ba ta son shi, kullum ya zo sai kosai yana yi mata wasa ba ta kula shi. To da yanzu in ya zo siyan kofin sai ka naira 100 sai bayar, sai ce mata to tafi kofin na naira 50 ta yi sadaka, naira 50 kuma ta rike. Sai ce sadaka maganin bala'i, wato shi ya shiga bala'in soyayya ne. Ana nan yana yi kafin tafiya ta yi nisaran nan da kan tafiya ta ce kai dai ka cika naci ka turo iyayenka ka zo don aure ka. Sai ce to ai shi dai sadaka ya ce maganin bala'i kuma ta yi ke dukkan hannun da zai karɓa jama'a. Ina son gaya muku wallahi ba ka isa ka daure ba, kar ka fice a yaudare ka ka ce haba ni ha ai wallahi sun yi kaɗan a'a kar ka fara. Kullum za a baka kalashi a baka kalashi a baka kalashi cewa wallahi ba su isa ɗin da na ƙarya ne wata wanda za ka iya faɗi ba, don haka ku ciya wannan da ke gaba. Waɗannan mutanen suna bi suna roɓar da ainihin mutane, don haka ba a magana aƙida a cikin tafiyar tasu, ba a magana dangane da bid'a, ba a magana dangane da sunna. Waɗannan suka ce suna so zan yi musu lacca game da ainihin karkasuwar bid'a, amma suna so idan na haɗa lacca tare da turanci ne suna so in turo musu ta email. Ni kuwa dama ina da lafiyayyen lacca ta wajen shafi 30 da turanci akan bid'a, kai muna zuwa magana shi kenan sai na tura.